Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 24 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji cewa ƴan bindiga sun kai hare-hare a jamhuriyar Niger inda suka kashe wasu jami'an tsaro daura da kan iyakar kasar Burkina Faso. Idan mun kada Najeriya kuma za a ji cewa ƴan bindiga sun baiwa wasu ƙauyukan jihar Zamfara wa'adin tara musu miliyoyin nairori a dole. Za kuma a ji cewa wasu ƴan bindigar har ila yau sun kai hare-hare a jihar Niger ta arewacin Najeriya inda suka sace mutane da dama tare da kisa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji mu dauke da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin wasu daga cikin ku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Sauraronmu assalamu alaikum. Barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. Sama da manyan kasashen yammacin duniya 12 a jiya Alhamis sun bayyana bacin ran su kan cewar sojojin hayar Rasha da ke aiki da kungiyar Wagner mai rikici sun fara shiga kasar Mali. Sun zargi Moscow da bayar da tallafin kayan aiki ga mayakan manyan kasashen da ke kokarin ganin an kawo ƙarshen yaƙi a Mali da suka hada da kasar Canada, Jamus, Faransa da kuma Burtaniya. Sun ce sun yi Allah wadai da tura sojojin haya a yankin Mali. Yana ɗaya daga cikin na farko a hukumance da manyan kasashen yammacin duniya suka amince da cewar an fara jirge mayaka a Mali bayan kwashe watanni ana gargadin gwamnatin Bamako. Sai dai sanarwar bata ce kasancewar kungiyar Wagner a Mali zai haifar da janyewar dakarun kasashen waje ba. Wannan turawar ba zai iya ƙara taɓarɓarewar yanayin tsaro a yammacin Afirka ba da kuma haifar da ta'azzarar yanayin 'yancin bil'adama a Mali da kuma yin barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a Mali. A cewar kasashen 15 sun ce sun yi matakar nadama kan zaben da mahukuntan Mali suka yi na amfani da kudaden al'umma da ba su da yawa wajen biyan sojojin haya na kasashen waje a madadin tallafawa sojojin na kasar ta Mali. A cikin wani sako da ta aiki zuwa birnin Moscow, sanarwar ta kara da cewar muna sane da hannun gwamnatin tarayyar Rasha wajen bayar da tallafin kayan aiki da tura kungiyar Wagner a kasar Mali tare da yin kira ga Rasha da ta koma kan halin da ake ciki mai inganci a yankin. A jiya Alhamis hukumomi a Uganda sun gurfanar da wasu mutane 15 da laifukan ta'addanci da kuma taimakawa ta'addanci bisa zarginsu da hannu wajen kai hare-haren bama-bamai a babban birnin kasar da kuma wasu wurare a watan Oktoba da na Nuwamba wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 6. A safiyar ranar 16 ga watan Nuwamba ne wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a bakin ofishin 'yan sanda da ke tsakiyar birnin Kampala. Wasu 'yan ƙunar baƙin wake 2 suka tayar da bam a kan hanyar da take kaiwa majalisar ƙasar. Waɗancan bama-baman sun kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu da dama. Akalla mutane 2 ne suka mutu a wasu hare-haren bama-bamai 2 a watan Oktoba, ɗaya a gidan cin abinci, ɗaya kuma a cikin motar safara. Ƙungiyar ta daular Islama wanda ke da kawance da 'yan tawayen Allied Democratic Forces ta ɗauki alhakin kai harin na ranar 16 ga watan Nuwamba da kuma harin da aka kai gidan cin abinci. A cewar takaddar tuhumar da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, mutanen 15 a cikin wasu zarge-zarge suna da hannu wajen kerawa, isar da su, sanyawa da kuma tayar da wani bom da aka dasa dalilai na yin tasiri ga gwamnati ko kuma tsoratar da jama'a. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Alkale sun yanke wata ƴar sandar birnin Minneapolis hukuncin kisa a mataki na farko da na biyu a wani mummunan harbin da aka yi wa bakar fata Dontae Wright. Alkalan sun tattauna kusan na kwanaki hudu kafin suka samu Kim Potter da laifuka biyu a jiya Alhamis. Potter wacce farar fata ce jami'ar 'yan sanda ce a Brooklyn lokacin da ta harbe Dontae Wright mai shekaru 20 da haihuwa a duniya har lahira a lokacin da ta tare shi bayan kin tsayawa fitilar bada hannu a ranar 11 ga watan Afrilu. Potter ta ce ta yi kuskuren amfani da bindigar hannunta madadin amfani da na'urar teza yayin da ita da wasu jami'ai ke kokarin kama Dontae Wright kan wani gagarumin sammaci na mallakar makamai. Za ta fuskanci zaman gidan kurkuku na shekaru 7 akan hukunci mafi muni bisa ka'idojin yanke hukunci a jihar, amma masu gabatar da kara sun ce za su nemi karin wa'adi a gare ta.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan bindiga suka kai hare-hare a yankin Tillaberi mai makwabtaka da kasar Burkina Faso, suka kashe jami'an tsaro, suka kona motoci, suka sace na sacewa. Silabar ma gare ka.
Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 2 na daren jiya Laraba wayewar Alhamis a tashar binciken motocin dakon kaya da ake kira Pumbaskil, inda 'yan bindiga suka bude wuta akan jami'an tsaro, abinda ya sanadin mutuwar jandarma daya, wasu uku suka ji rauni. Lokaci kaɗan bayan haka, wasu maharan na daban sun kai farmaki a tashar bincike, inda mutum 5 suka rasu, cikinsu har da jami'an duwan 2 da wasu uku waɗanda ba a tantance suwaye ba a sakamakon yadda suka kone kurmus. Haka kuma rahotanni daga garin na Makalondi na cewa 'yan bindigar sun kona motoci 7, sannan sun arce da motoci 2. Daga nan ya mai na zanta da wani mazaunin garin na Makalondi, sai dai bai so in bayyana sunansa ba.
Hakika an kai wannan hari a wuri da ake can Pumbaskil, da akwai wani wuri da ake can Kariyar post de control da akwai duwan da police, nan ne aka kai wannan hari. Kuma harin da an kai shi ne kai tsaye wurin bin duka a lokaci guda. Wannan abu ba cikin garin Makalandi aka yi shi ba, ga resources show ana cewa cikin garin Makalandi. Me inna aka kai harin ma da Makalandi wurin kilometer 3-4 ne yake.
Har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto, hukumomi ba su yi karin haske ba dangane da wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan bayan da gwamnan jihar Tillaberi ya ba da umarnin rufe gidajen mai da dama a sassan yankin mai fama da matsalar tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, a gaida Suleiman da wannan rahoto na hare-haren da aka kai shekaran jiya da kuma jiya. Yanzu kuma ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Fadar White House ta faɗa a jiya Alhamis cewa Washington na sanya ido sosai kan Moscow, kuma tana ci gaba da dagewa kan harkokin diplomasiya yayin tattaunawar koli da za a yi. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Rasha ke ci gaba da zafafa kalamai, wanda ko a jiya Alhamis ya zargi kawayen Amurka da na NATO da yi wa kasarsa zagon kasa, yayin da yake ci gaba da tara sojoji a kusa da kan iyakar Rasha da Ukraine. Kun faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta NATO zuwa gabas, in ji shugaba Vladimir Putin a jiya Alhamis yayin taron manema labarai na ƙarshen shekara da ya saba gudanarwa a gasar gudun fanfalaki, inda ya kuma zargi jami'an leken asirin ƙasashen yammacin duniya da ƙoƙarin wargaza tarayyar Rasha ta hanyar amfani da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Ya kuma ƙara da cewar, hakika mun buƙace ku da kada ku yi kamar yadda kuka yi alkawali ba za ku yi ba, amma an ce muna a ina aka rubuta wannan takardar, ba haka bane, don haka kuna iya kashewa, ba za mu yi la'akari da damuwar ku ba. Hakan kuwa ya faru ne shekaru bayan shekaru, kuma duk lokacin da muka ja da baya mukan yi kokarin hana wani abu ko kuma bayyana damuwar mu, sai aka ce muna a'a, ku yi tawassuli da damuwar ku, za mu yadda muka ga dama. Miliyoyin Amurkawa a jiya Alhamis ke kan hanyar su ta tafiya a lokacin daya daga cikin mafi yawan ranakun balaguro na lokacin hutu, yayin da cutar annobar coronavirus tare da bambance-bambance na Omicron suka zarce kololuwar girgizar Delta, kuma asibitoci sun cika da marasa lafiya. Tsarin gwaji da ake yi a lokacin Kirsimeti ya ƙara dagula matsaloli a ƙasar, inda kantinan magunguna a manyan birane ba su da masaka tsinke don yin gwaji. Kana wuraren gwaji na gwamnati sun cika makil, kuma babu kayan gwaji na tafi da gidanka. Shugaba Joe Biden, wanda a matsayinsa na ɗan takara ya caccaki magabacinsa Donald Trump kan gazawar da aka yi masa na wannan batu, ya yi alkawali a wannan makon zai tashi da ƙarin wuraren gwaji tare da yin jigilar kayayyakin gwaji na tafi da gidanka da suka kai kimanin rabin biliyan daga watan Janairu. A wani sabon wurin gwaji da gwamnatin tarayya ta buɗe a filin shakatawa na Traverse a birnin New York, mutane sun yi dogon layi sanye da kayayyakin hunturu masu tsauri don kare kai daga yanayin sanyin ƙashi. Na kasance ina shirin ganawa da iyalina, amma idan ina iya samun ingancin allurar COVID-19, don haka wani abu ne da bana tunanin zai faru, in ji Maria Felix, mazauniyar anguwar Queens, yayin da take jiran sakamakon gwajin nata.
To, labarin duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tafi Najeriya, inda wasu 'yan bindiga suka baiwa wasu ƙananan hukumomin jihar Zamfara wa'adin tattara musu miliyoyin naira ko su ga rashin imani. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Wallahi, yankunan mu suna cikin yanayin ha'ula-ha'ulai. Ƙauyuka kusan kullum babu ƙaƙauta, daga an shiga wannan ƙauye sai an je wannan ƙauye an kwashe mata da maza an sa musu kuɗin fansa.
Wani talaka a jihar Zamfara kenan ke kokawa bisa irin uƙubar da suke ci gaba da fuskanta a hannun 'yan bindiga daɗi a yankin Tsafe, a ci gaba da ƙara taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Yanzu dai abubuwa na ƙara fitowa fili cewar 'yan bindiga daɗi ne ke da iko a wasu yankunan karkara da ke jihohin arewa maso yammacin Najeriya.
Yanzu haka akwai wani ɗan fashi da makami wanda ita gwamnati ta zauna ta yi sulhu da shi, kuma ana tsammanin ya yarda da sulhu, amma baya da kulli yake taimaka jama'a. Sunan shi Hassan Bumamu. Yanzu haka ya je ƙasar Bawa Ganga, ya tara ƙauyuka guda 7, wato ita kanta Bawa Ganga da Hayin Uda da Ruguza da Gidan Dumuyu da Gidan Zugau da Mererai da Gidan Kat. Waɗannan ƙauyuka ya sa musu kuɗin fansa su kawo miliyan 37. Daga nan zuwa Litinin, in ba su kawo duk abin da ya faru gare su suka ja. Ita Bawa Ganga ya sa mata miliyan 13, Hayin Uda miliyan 7, Ruguza miliyan 2, Gidan Dumuyu miliyan 2, Gidan Zugau miliyan 2, Mererai miliyan 4, Gidan Kado miliyan 6, shi ya bada miliyan 37. Jama'a yanzu wasu sun hara tserewa, wasu suna barin wuraren waɗanda ba su da kuɗin da za su iya bayarwa. Shi ne halin da muke ciki yanzu, ainihin gunduma Tsafe.
Zuwa dai ranar Litinin ɗin nan mai zuwa, idan Allah ya kai mu, in har mutanen ƙauyukan nan 7 ba su haɗa wa 'yan bindigar naira miliyan 37 ɗin nan ba, to Allah kadai ya san irin bala'in da za su shiga. Don haka waɗannan mutane suna neman gwamnatin Najeriya ta tsare rayuwarsu kafin 'yan bindiga su karkashe su.
Muna roƙo don Allah ga General Mogunu, mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro, da General Faruk Yahaya, shugaban sojoji na ƙasa, su taimaka mana, su yi ma Allah da Annabi su kawo muna ɗauki kamin wannan lokaci da waɗanga miyagu suka sa muna. Domin jama'anmu gaskiyar magana ba sa da kuɗin da za su biya wannan kuɗin fansa, kuma la shakka fihi kamar yadda suka yi wurare ba a kai kuɗin gaba a lokacin da suka nema, to tabbas za su yi ma jama'a wulakanci. Muna roƙon don Allah da Annabi, ku yi ma Allah da Annabi ku kawo muna ɗauki.
Mutanen ƙauyukan Gadai sun shaida mana cewar sun kai kokensu a hukumance ga mai martaba Sarkin Tsafe da babban baturen 'yan sandan yanki, wato DPO, da ma gwamnatin jihar Zamfara. To amma sun ce suna fargabar kamar ba za a iya tsare rayuwar nasu ba. Na tuntubi rundunar 'yan sandan jihar Zamfara akan wannan batu. Kakakinta DSP Shehu Muhammad ya ce min zai bincika.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu kada jihar Niger, inda nan ma wasu 'yan bindiga suka kai hare-haren suka sace mutane sama da 20 baya ga kisa da suka yi. Daga muna ga Mustafa Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Wasu 'yan fashin daji sun sake kai wani sabon hari da ya halaka mutum guda tare da jikkata wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Wannan hari da 'yan bindigar suka kai dai a garin Kuimo ta yankin karamar hukumar Mariga shine na biyu a ƙasa da mako guda, inda bayanai suka nuna cewa maharan sun yi awan gaba da wasu mutane sama da 20 bayan farfasa shagunan 'yan kasuwa da ke garin, kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi a saka ya sunansa ya yi ƙarin bayani.
Farahin shanun nan suka hauka ma garin Kuimu sun sake dawowa cikin wannan ayirin, kamar ma sun ƙaro yawa ba shi shuka sun ka zo suka fara kafa shaguna suna fatan kayayyaki suna shiga gidaje. Ni kai na da rinke magana da kai, sun shiga gidana sun yayya kenan takardun aikina da na makarantar yara na duka sun kike tasu. Sannan sun kace mutum guda confirm shi ya riga ya rasu don nan take, shi kuma guda to an dai wuce da diri da yake abin da hadi yayi. To yanzu ma gudu za mu yi kuma har mun san ba da take za mu gudu ga wasu suna yanzun dawo
nan wurin ku yanzun ga
gudu sun dawo.
Shi ma dai kansila mai wakiltar yankin na Kuimu a karamar hukumar Mariga Honorable Isa Dan Baba Muhammad yayi karin haske akan yadda suke shan bakar azaba daga hannun waɗannan yan bindiga.
Yanzu dai an samu gawa ɗaya maganar gare niki da kai a nan cikin garin Kuimu. Akwai wanda aka halba ba rai ga hannun Allah, yanzu haka ana kan hanya zuwa da shi. Akwai mutanen da ba a gani ba, akwai waɗanda aka kora waɗanda an tabbatar da bandit sun gargada su a cikin garin Kuimu. Yanzu haka akwai mata masu juna biyu waɗanda suka haihu kan tsauni.
Ko baya ga harin na Kuimu dai, bayanai sun nuna cewa maharan sun auka garin Magamar Daji da ke yankin karamar hukumar Magama, al'amarin da ya tilastawa mazauna yankin tserewa daga gidajensu domin tsira da rayukansu. Hukumomi a jihar Niger dai sun ce suna iya kokarin su wajen kara tura jami'an tsaro domin fatattakar waɗannan mahara, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmed Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Duk matakan da ya kamata a ɗauka ana ɗauka. Kila jihar tana Kwantagora, za ka ga jirgi ya sauka a Kwantagora. Duk cikin wannan tsarin da muke nemo ga abubuwan da ya kamata yi domin ƙara inganta tsaro a wancan ɓangaren.
A halin da ake ciki dai, rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta ce ta kara tura yawan jami'an tsaro a wuraren ibada domin tabbatar da an yi bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabuwar shekara labi lafiya a jihar, kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kurias ya tabbatar.
Kwamishinan na Niger Muruga Mishiriya su security su police as military civil defense DSS and even vigilantes Muruga gobara su kurare daban-daban suna tare domin mu tabbatar cewa mu samu tsaro wanda ya kamata a lokacin wannan bukukuwa.
Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a dan shakata da wannan waka ta 'yan Habasha.
Sarki bro ana masa banni su.
zuwa gaishe ki Helen Meles. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Kamar jiya muka shiga shekara ta 2021, gashi lokaci yayi da zamu yi waiwaye akan wasu muhimman batutuwa da shirin yanayi da muhalli ya kawo muku cikin wannan shekarar. A watan Janairun shekara ta 2021 ne muka kawo muku wani shiri akan taron One Planet wanda aka gudanar ta kafar sadarwa ta zamani, inda shugabannin kasashen duniya sama da 50 suka halarci taron, sannan suka assasa shirin 3030 Initiative. Kuma Farfesa Adamu Idris Danko yayi bayani a game da manufar wannan shirin.
Wani sabon ranji ne da aka fito da shi a duniya, yadda kasashen duniya suka yi magana akan yadda za a kare muhalli. Ana ganin cewa nan da shekara 5, wato shekarar 2030, ya kamata duniya ta fara wani hoɓɓasa yadda za a kare wannan muhalli, ko da kashi 30 daga cikin 100 na wannan muhalli. Kuma kasashen duniya da manya da ƙanana, irin kasashe kamar France, Ingila, suka haɗu da mutanen Japan da kuma sauran kasashe irin namu na Afrika. Naga Kenya, su Mozambique, su Mali sun shiga cikin wannan raji, wanda ana ganin cewa taro da za a yi na gaba na duniya akan kare muhalli, da zamanin cewa duniya ta karbi wannan matsaya.
Har ila yau a watan Janairun ne shirin yanayi da muhalli ya yi duba akan matsalar hamada da yake addabar yankin arewa maso gabashin Najeriya,
wanda bincike ya nuna cewa kimanin wani sashen kasar kaso 30 cikin 100 ne a kowace shekara hamada take mamayewa. Masaniya kuma kwamishinar albarkatun noma da ma'adanan ƙasa a jihar Yobe, Dr. Meru Ahmad Amshi, ta ce akwai mafita har idan za a mara wa manoma baya.
Guna yana fitowa sosai a arewacin Yobe, kuma mun san cewa Yobe tana fuskantar matsalolin hamada. Tana taimakawa in ta tsuro ta rufe ƙasa. A rani ba za ki ga bishiya ko ɗaya ba, amma sai ki ga wannan guna Allah ya bada yanda zai rayu a ƙasa. ‘Ya’yan guna mai ne mai kyau wanda nutritionally ya fi man gyaɗa, kuma banda tukan seed din ainihin wannan kokon suna nan kaman ƙwarya ne, suna the same family, dabbobi suna amfana, kuma yana da kyau matuka ga dabbobi. A lokacin da nake wannan ayyuka na jima ina yi, muna duba abinda al'umma za su amfana, kuma mu ga yaya za mu yi ta wannan binciken wasu matsaloli a rage su. Kaman yanzu desert encroachment yanda yake zuwa, kuma mutanen dama suna yin guya za su yi a inganta musu wannan production na wannan guna da processing din, kuma dabbobi ya za a yi su ma a ba su abinci, don akwai lokacin da kwata-kwata babu abincin dabbobi.
A watan Fabrairu ne shirin ya taɓo batun wani yunkurin da cibiyar binciken tsirrai ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta ƙaddamar, domin samar da irin tsirran da za su iya jure yanayin ambaliyar ruwa da fari, kamar yadda shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Isiyaku ya shaida min.
Sanya su yanayin ambaliya, sannan masanan mu za su kalli halin da kowannensu ya shiga, har mutum ma wanda zai iya jure wanzuwa a ƙarƙashin yanayin ambaliya. Al'ada ga masara wani yanayi ne mai wahala a cikin irin nau'ukan da muka sani, to amma shi bambancin halitta akan yi gangakatar lokaci zuwa lokaci ka samo wani abin da baka tsammani. Wannan shi ne ainihin yunkurin da ya sa muke mataki na farko. Mataki na biyu da muke sa rai shi ne da zaran mun samu wanda nau'o'in da suke dauke da irin halin jurewar wannan ambaliyan tsawon lokacin da muke so, su za mu sa su a cikin jerin aure-aurenmu da za mu yi na masara, wanda za mu inganta waɗansu masara waɗanda ba su da wannan halayya. To mu kai lokacin da za mu ce wa jama'a ga wannan irin muka zaɓo wanda zai iya jure yanayin.
Kana Dr. Yusuf Sale na Jami'ar Kaduna ya yi bayani bayani a game da batun mahimmancin dawowar Amurka kan yarjejeniyoyin Paris da aka fi sani da Paris Agreement.
Dawowarsu yana da fa'ida sosai saboda in har suka dawo Amurka jagora ce ga baki dai ta a duniya. In kuma har suka samu suka dawo za a samu raguwar gurbacin yanayi saboda gudunmuwar da suke bayarwa. Saboda shi wannan yarjejeniya na Paris yana son manyan kasashe na duniya wanda yake sune suke da manyan kamfanoni su rage gurbatan yanayi. Bayan haka mu nan inda muke nan bangaren Afirka wannan mataki da ya dauka zai taimaka mana sosai saboda wannan tallafi saboda shi gurbacin yanayi yana da illoli da dama kuma yana neman tallafi sosai. To tallafin da America za ta ba wa kungiyar duniya wanda za a yaki wannan gurbacin yanayi shine zai taimaka da kuma ya zo mana da hannu kanmu nan wuraren saboda daman mu yawanci abubuwan da muke amfani da su abubuwa ne wanda su ma kamfanonin mu suna jawowa amma Allah ya taimake mu muka samu muka amfana daga abin da America za ta yi saboda za ta ci gaba da bincike da kuma yakin gurbacin yanayi. To ana sai ran insha Allah abubuwan da suka ci gaba da ganuwa kamar na shi clean fuel wanda ake cewa hydrogen yanda ake amfani da shi da kuma wanda za su yi amfani da shi da yanda ake sarrafa shi da kuma yanda za a canza injina da muke amfani da su saboda su koma su ringa amfani da mai wanda bai da gurbacewa ko kuma wanda zai taimaka wajen gurbacewa yanayi.
Tomi sauraro, a nan za mu naɗa tabarmar shirin yanayi da muhalli a yau sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Sheki Aisha, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Alhamdulillah, alhamdulillah, muna godiya da kuka dawo mana da wannan shiri na jin ra'ayoyinmu mu matasa mu masu jin wannan gidan radio. Da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan cuta ta corona ta zo ƙarshe, sannan muna maraba da zuwan wannan shugaba namu shugaban ƙasa Bawo Buhari. Da fatan Allah ya sa wannan ziyara ya yi ta lafiya ya gama lafiya, Allah mai da shi lafiya. Sannan muna jan hankali da wasu daga cikin na gode gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fataskum daga cikin garin Fataskum a tsohuwar kasuwa. Na gode.
Salamu alaikum sauka Hassan Mari Amurka, mai magana Alhaji Musa Ahmed Fashiya da wakilin Najeriya. Ina kira da ƴan siyasa ne tsoron Allah. Gaskiya wannan al'amari na ƴan ta'adda, ɗaya har ka duba akwai ƴan adawa daga ciki waɗanda ba su tsada wannan gwamnatin ci gaba, waɗanda ke son wannan gwamnatin farin jirin ta akwai waɗanda ke goya mai ƴan ta'adda baya, amma Allah zai sanya tasirin shi na musu a ciki. Insha Allah za su yi sanya domin duk abubuwan da ake so na su gaba wannan gwamnati da za su gani wannan gwamnati ta yi abin ci gaba da za su gani wannan gwamnati ci gaba.
Assalamu alaikum, mai magana Umar Hassan ta kunde daga nan Katsina bakin CCTV ba tarar. Da Allah, ina jin daɗi yadda shugaban ƙasar Chad ya ƙarin kashi 80 cikin 100 da ƙara ma jami'an tsaro alhaji.
To masu sauraronmu nan muka tsaye da wannan ra'ayi naku, sai kuma nan gaba za mu ci gaba da gabatarwa nan kuma muka kawo ga shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. A madadin Yusuf Aliyu Harande da wanda ya haɗa mana sautin Jumba Hamza da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima, wassalam.